Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 25 ga watan Yulin 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban kasar Tunisia Beji Caid As-Sabti ya rasu yana da shekaru 92 da haihuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ji dadin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na Majalisar Wakilan Amurka. Da safe yau Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba wasu makame masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar Koriya ta Kudu.
Kanin labaran kenan. A jihar Zamfara da ke Najeriya, an fara zama a teburin sulhu tsakanin gwamnatin jihar da 'yan bindiga.
Dumin nan ya kasa shekara takwas yana mulkin jihar Zamfara. Ya kasa sai ya ga wani cikin wata biyu, bai kai ma wata biyu ba ya zo gashi Allah ya kawo mana saukin wannan abu. Uwayensu su ne kungiyar mai ta Allah. Da ita aka fara zannawa aka sai sasancin nan kafin a shiga a gango. To yanzu cikin wannan huda da ake yi, akalla an so bin daga 350 babu abinda za a zo a rinka fallasawa ne gare su.
Haka kuma za a ji cewa a jamhuriyar Nijar an kama wani dan Najeriya da bindigogi da yi kokarin shigowa da su daga kasar Mali. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ji dadin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na Majalisar Wakilan Amurka guda biyu. Yana mai cewa shi da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ji dadin ranar. Shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta ce bayan bayanin da Mueller ya yi game da binciken yiwuwar Russia ta yi kasalanda a zaben Amurka na shekarar 2016 da kuma zargin Trump ya hana shari'a ta yi aikinta, 'yan jam'iyyar Democrats za su ci gaba da gudanar da nasu binciken akan shugaban da kwamitinsa. Trump da 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Kasar sun sha caccaka 'yan Democrat da ke Majalisar Wakilan Kasar akan gayyatar Mueller ya bada bahasi a gaban kwamitin binciken bayanan sirri da na shari'a. Yana mai cewa bai kamata su ci gaba da wannan bincike ba, amma maganganun da shugaban Majalisar Wakilan Kasar suka yi bayan zaman jin bahasin na nuna alamar suna da niyyar su ci gaba da mai da hankali akan fadar White House, ciki har da yiwuwar fara shirin tsige shugaban nan gaba idan suka sami kwararrun hujjoji da kuma goyon bayan jama'a. Safi yau Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar. Koriya ta Kudu ta ce abin da ke nuna cewa Pyongyang na amfani da wannan mataki ne ta ƙara samun ƙarfi a tattaunawar da take yi da Amurka game da batun makaman nukiliyarta. Kwamitin sulhun Koriya ta Kudu ya tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu sabbin makame masu linzami da ke cin gajeren zango, a cewar wani sako zuwa ga 'yan jarida daga fadar Blue House ta shugaban kasar Koriya ta Kudun. Kwamitin sulhun sun bayyana damuwarsu sosai akan harba makaman. Yana mai cewa mataki ba zai rage rikicin soja ba. An harba makaman masu linzami ne a wajen birnin Wonsan da ke gabashin Koriya ta Arewa, wadanda aka cilla zuwa gabashin yankin kafin makaman su fada cikin teku, a cewar rundunar sojojin Koriya ta Kudu. Rundunar ta ƙara da cewa makamai linzami na farko ya yi gudun kimanin kilomita 430, sannan na biyun kuma ya yi gudun kilomita 690. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wasu jerin fashewar bama-bamai sun girgiza Kabul, babban birnin Afghanistan, a safiyar yau Alhamis, inda suka yi sanadiyar mutuwar kalla mutane 10 tare da raunata mutane da yawa. Wata mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan kasar Nasrat Rahima ta ce wani dan kunar bakin wake a kan babur ne ya auna wata karamar motar bus da ke dauke da jami'an ma'aikatar harkar da man fetur na kasar a yayin da suke kan hanya su ta zuwa wurin aiki. Harin bam na biyu kuma ya sake tashi a wurin da na farko ya tashi. A wani harin bam din motar daban kuma ya tashi akan hanyar Jalalabad dake Kabul yan sa'o'i daya daga baya. Kafafen talabijin na kasar sun nuna yadda iyalai da yan uwa ke kuka a wajen asibitocin yankin a yayin da suke neman yan uwansu. Shugaban kasar Tunisia Beji Ked Essebsi ya rasu yana da shekaru 92 da haihuwa. Ofishin shugaban kasar Tunisia ya ce gwarzon dan siyasa ya rasu yau Alhamis bayan da aka kai shi wani asibitin sojan kasar a daren ranar Laraba. Dama an kwantar da shi asibiti a ƙarshen watan da ya gabata inda aka yi mishi jinyar wata rashin lafiya mai tsanani. Essebsi shine shugaban kasa na farko da aka zaba a kasar a ƙarƙashin gwamnatin demokradiya kuma shine magajin wanda yayi faman kafa kasar. Habib Bourguiba wanda ya gina kasar ya kuma ilmantar da al'ummar kasar. Essebsi ya fara mulki a kasar a shekarar 2014 shekaru 3 bayan boran da aka yi a wasu kasashen Laraba wanda yayi sanadiyar hanbar da dadaddan shugaban kasar mai mulkin Zine El Abidine Ben Ali ya kuma haddasa rikici a kasashen Laraba da yawa. Wani alkalin gwamnatin tarayyar Amurka ya hana gwamnatin Trump aiwatar da dokar da ke neman hana 'yan gudun hijira da galiban su daga yankin tsakiyar Amurka suka fito neman mafaka a Amurka waɗanda yanzu haka suke bakin iyakar Amurkawa da Mexico. Da yake yanke hukunci a jiya Laraba, alkalin John Tigar na kotun gunduma da ke arewacin gundumar California ya ambaci wasu abubuwa na damuwa game da dokar da kuma yadda aka fadar da ita.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotannin mu. A Najeriya bayan kwashe tsahon shekaru kusan 10 na tashe-tashen hankali da kai hare-hare da satar shanu da ma mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihar Zamfara, sabuwar gwamnatin jihar na ganin yanzu lokaci ne na zaunawa a teburin sasantawa don kawo ƙarshen rikicin wanda ya lakome dubban rayuka da kuma dukiyoyi a jihar. Daga Sokoto ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin na ya aiko mana.
A matakin farko, duk da yake ba a yada kai ga ajiye makamai ba, an soma samun nasarar karɓo mutane da dama da 'yan bindigar jihar suke rike da su, a cewar wani daga cikin 'yan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa akan lamarin Faruku Ahmad Gusau.
'Yan sa kai su ne gwamna ya fara tattaunawa da su, suka ce to sun ɗau alwashin sun kama da yamin Hillani da matansu da uwayensu, suka yi alkawari suka kawo mutum 25. To Hillanin nan dama da suka yi bugo waya an kace ana kiran su su zo su azanna lahiya, to sun haɗu wannan korafi cewa iyalinsu suna hannun 'yan sakai. To kuma sai suka ji 'yan sakai sun kawo su har sun zo gannan Hausa. To da aka kawo su sai ambun ya shiga, shauki ya shige su cewa tabbaci ana so a yi abin nan, sai ga sun sako mutum su ma 27. Ana nan tahiya zo abinda an ka sako wajen kusan mutum 246.
Wasu rahotanni na nuni da cewa sabon tsarin ya kunshi musayar fursunoni tsakanin 'yan bindigar da gwamnati a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar, wasu lokutan ma har da kuɗaɗe. To amma mashawarci na musamman ga gwamnan jihar akan sha'anin tsaro Abubakar Muhammad Dauran ya bayyana min yadda lamarin yake.
Alhaƙiƙa nan gaskiya ba mu ba su komai, ba mu ba su ko naira domin alƙawalin da muka yi da su na cewa insha Allah za mu tare musu mutuncin su, kuma za mu ba su dinga shigowa kasuwanni, matan su na sayar da nono, tunda duk fulanan gada ha gani an jihar Zamfara ne, ba wasu baƙi ba ne muke da su. Sai kuma alƙawali na biyu wanda gwamnatin musu domin sun yi ƙorafi a kan mutanensu da suke are wasu wurare haka lokacin da aka kama su. Sannan wasunsu sun taho da shanaye bisa hanya an tare su an kama su, babu wanda aka kama babu shanun. To wannan abun yana ɗaya daga cikin ƙorukan da suka yi mai girma gwamna, wanda cire kuma shi insha Allah ya masa alƙawali cewa lalle tabbata inda mutanen suka tsare zai kokari ko ta wata hanya ya duba ya gani ya ga cewa ya ceto al'umma su zuwa gare su insha Allah.
To sai dai gwamnatin adawa ta APC da ta gabata ta bayyana ta babar samun nasarar tsarin na sulhu wanda ta ce ta yi irinsa a can baya amma bai sami nasara ba. Sani gwamna Mayanci shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a jihar kuma jigo a gwamnatin Abdulaziz Yari da ta gabata.
Ba za a yi bayanin cewa an samu wata nasara ba, saboda ita harkar sulhu mataki ɗaya ce zuwa uku. na farko a sasanta da su bari, na biyu su kawo makamansu, na uku matakan da za a dauka na inganta rayuwarsu domin su kada su koma cikin wannan al'amari. So ko da mataki na daya ba kare ba, to bai kamata a ce an hito ana ta bugun gaba ba da cewa an samu zaman lafiya a cikin jihar Zamfara, amma dai muna fatar a sami zaman lafiya a cikin jihar Zamfara.
To amma kuma Faruku Shatiman Rijiya na ganin siyasa ce kawai domin koshirin sulhun na yanzu ya bambanta da na da.
Shi tsohon gwamna lokacin shi ne aka dauko wannan hitina. Mutumin nan ya kasa shekara 8 yana mulkin jihar Zamfara. Ya kasa sai ga wani cikin wata biyu, bai kai ma wata biyu ba, ya zo gashi Allah ya kawo mana saukin wannan abu. Uwayensu sune kungiyar miyar ta Allah. Da ita aka ware zannawa aka sai sasancin nan kafin a shiga a ganzo. To yanzu cikin wannan huda da ake yi, akalla an so bin daga 350 babu abinda za a zo a rinka fallasawa ne gare da uba.
Yanzu haka dai wasu jama'ar jihar na bayyana samun raguwar kai hare-hare da satar jama'a a jihar, duk da yake suna cike da fatan ganin ƴan bindigar sun ajiye makamansu a daidai sa'ad da wasu ƴan gudun hijira ke so mu komawa gidajensu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na. To daga Najeriya bari mu leka makwabciyar ta jamhuriyar Niger, inda ƴan sandan kasar suka kama wani fasinja ɗan Najeriya a mashigar birnin Yamai dauke da tarin bindigogi da ya boye a cikin wata motar jigila da ta dauko shi daga garin Gawo na arewacin kasar Mali. Lamarin da ake alakanta shi da rashin mutunta tsarin bincike da kungiyar raye tattalin arzikin Afirka ta Yamma da ake kira ECOWAS ta bullo da shi a baya-bayan nan domin tunkarar matsalar tsaro a yankin. Ga rahoton da Sulaimun Barma ya aiko mana daga Yamai.
Kimanin bindigogi 19 waɗanda suka hada da Kalashnikov 11 da pistole 7 da wata kilar China 1 aka gano a cikin wata motar jigila kilar bus wacce ta fito daga garin Gawo na arewacin Mali. Jami'an tsaro a tashar bincike ta ƙauyen Bangula da ke gab da mashigar birnin Yamai ne suka gano waɗannan makamai da aka cusa a bahuhuwan masara mallakar Igiyebor Samson Oraseti, wani ɗan Najeriya mai shekaru 60 a duniya. A take aka wuce da shi zuwa ofishin ƴan sandan unguwar Tala da ke gundumar Yamai ta ɗaya, inda ake tsale da shi. Sakatare janar na haɗakar ƙungiyoyin direbobi da masu aikin suhuri bugo da ƙari shugaban ƙungiyar Sanko Taxi Gamace Muhammadu na alakanta faruwar irin wannan al'amari da rashin mutunta tsarin bincike na bai ɗaya wanda ƙasashen yammacin Afirka suka ullo da shi a baya-bayan nan da nufin magance matsalar tsaro.
Afirka ta Yamma an hiddo wani fasaha wanda ake ce ma civi de car na selage, wannan kamar cikin tasha a kawo jami'an tsaro suna nan zamna cikin tashoshi, an kawo kaya kamin ai arisure sai sun bincika. Mai diba kwaya ya diba, wanda ke diba bindigogi ya diba, duwa ne diba gani in ana iya duwa ne ko ba a duwa ne, da oza forai da kowa da kowa tulekor ya an kare gabansu za a sa kaya arihe sai su sa mai wani abu da ake cewa sili. Kenan yana nuna cewa duk kayan da a cikin motar nan an bincika babu wani kike. Yanzu matsalar da agare mu shine cewa wa'ansu garuwa da suka fi Burkina suna sanyi-sanyi bisa kan irin wannan tsari, abu ne wanda kuma bai kamata ba.
Motar da ke dauke da waɗannan makamai ta yi nasarar ratsa dukkan garuruwan da ke kan hanyar da ta taso daga iyakar Mali zuwa kewayen birnin Yamai ratsawa ta jihar Tilibiri, abinda ke haddasa muhawara a game da tasirin dokar taɓacin da gwamnatin Nijar ta kafa wa wannan yanki biyo bayan barkewar ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. Son Allah Dambaji shine shugaban ƙungiyar tabbatar da demokradiyya wato CADED.
Ya kamata masu tsaro su taka tsantsan kuma talaka su da kansu su tabbata tsaro ba masu tsaro ɗaya ne ba, tsaro na duka ƴan ƙasa ne, tunda masu tsaro doka ta ba su su umarni da abubuwa da yawa, amma ana iya dole na a kama musu tunda abinda suke yi don su kare muna waɗanda ba mu da makaman, don su kare muna mu don mu zamana lahiya, tunda duk abinda za ka yi duk kuɗin da ka samu in ya zama to ƙasa ka ba lahiya ba wanda za ka yi kuɗin ba ka ganin umarnin su kuma gudu za ka yi ka bar kuɗin ko ka mutu ka bar kuɗin.
Ta ne dai aka kaddamar da bincike akan wannan sabon al'amari mai nasaba da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a arewacin Mali, yankin da ƴan ta'adda da ƴan tawaye suka mamaye bayan bazuwar makaman da ake alakantawa da faɗuwar gwamnatin Gaddafi a Libya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaimu Muni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo muke cewa karfe 11 na safe da minti 15. To yanzu kuma ga Umar da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi dake. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan sickle cell anemia, wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance. Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa dadewa kamar lafiyayyen jijiyoyi, kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini, musamman ma ga yara.
Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu, kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin, wanda shine yake ba jini kalar ja, kuma shine yake daukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa duk abubuwan da ke jiki yake. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin yana da matsala, yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danye kasa, maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai ya yi kamar ya lankwashe, sai ya ba jinin ya kama da kamar lauje. Dalilin da yasa kenan aka sawa cutar sickle cell, saboda sickle din ya yi kama da wannan lauje.
Dan an haifi yaro da wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila, tunda abu ne wanda ake gado?
To mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila, sai a inda suke da manyan dakunan bincike na zamani wanda zai iya daukar jinin shi ya duba a wasu bincike, su kadai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle cell. Dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin din, wato shi wannan sinadari da ke daukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi, yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma. To har a wata 6 farko bayan an haife shi, wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki, to sai ya fara zama normal adult hemoglobin, to shi wannan hemoglobin na sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala, to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar. Saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata 6 ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell, sai idan dai an yi bincike ne a babban dakin bincike.
To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin, wato wata 6, wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana fama da cutar sikila?
Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili, bayan dan lokaci kadan sai a ga dan kumburin hannu ko kafa, yawanci shine alamu na farko da suke nunawa. To wannan alamun kumburi hannu da kafa, da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye yanayin jinin su yake, abinda ake cewa ko AS ne, wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya A wanda yake shine normal, ko kuma S wanda yake da wannan cutar sickle din. To idan mahaifi yana da wannan AS, mahaifiya tana da wannan AS, daga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro, to sai a ce aje a gwada. Yawanci da an gwada za a ga cewa wannan cutar sickle cell ce. Saboda haka mafi yawanci abin da yake fara nunawa shine wannan kuka, sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu, yawanci sune alamun farko da ake gani.
Cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne?
Yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci. Akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalinsu, amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne. Idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe yayi wannan kamar lauje-lauje, yakan toshe hanyar jini ne, sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je, sai matsaloli su fara zuwa. Saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo, to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo. Mafi yawanci daga farko-farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje, in an dauki matakai sai ya koma yadda yake, amma bayan wani dan lokaci kuma wani abin ya dan kawo ta matsala, zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata, har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba, wato za su zama sickle wanda ake cewa turanci irreversible sickle cell.
To likita, tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci, me ke tada ta?
Duk abin da zai iya kawo, misali zazzabi, ruwa zai fita ko ta zufa misali, ko amai ko gudawa, zai sa jinin ya zama ya danyi kauri, ba zai motsa da wuri ba, zai iya kawo wannan matsala ta sickling. Sannan anan wurin mu inda malaria, zazzabin malaria yake sosai, tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta. Saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne, in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya, sai cutar wannan sickle cell ta tashi. Sannan ko mura da sauran cututtuka duk za su iya tada ita. Sannan ko da yaro misali wasa ya yi ko guje-guje mai tsanani, duk zai iya kawo wannan cuta ta tashi. Tsananin zafi ko tsananin sanyi duk zai iya tada wannan cuta.
Yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila?
Jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi. Idan yaron ne ya ce ina jin ciwo wuri kaza, kada ka dauka ƙarya ne, saboda akwai lokaci da yawa da zaka dauka watakila ko yaron ƙarya yake yi ko wani abu, in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki. Saboda haka wanda yake da majinyaci da sickle cell da bukatar ya san wannan, in yana makaranta da bukatar malamansa su san cewa yana da wannan cuta, yadda koya ya dan yi complaint din nan, to kada a watsar da complaint din nan sai an duba an tabbatar, saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan. Yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau, ana wasa da dariya, cikin minti daya tana iya tashi, to idan ba a kula ba sai zama da matsala. Sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci, misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi, da bukatar a tabbata an yi wa yaran na irin wannan zazzabin wannan alluran rigakafi. Idan yana amai da gudawa, da bukatar a dauki mataki, kar a jira, saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun, to zai iya sa shi cikin wani hali. Saboda haka yaro ne da yake bukatar kulawa matuka.
Wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sifila ya rika ci?
To abinci mai gina jiki da kuma abin da Bature zai kira balanced diet. Saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa, yana kullun cikin kwayoyin jinin suna fashewa, shi yasa ya wurin asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu. To a cikin abubuwan nan namu kuma abinci, akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu, kamar irin su kayan marmari haka, fruit da vegetable da tura a turanci kenan. Ya kasance kar a matsa a ce ai wa yaro dole, amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan, saboda idan aka matsa sai ya zama suna kallon shi kanshi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu, to sai ya zama matsala. Sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci, yana da kyau su rinka zuwa, saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru, a dau matakin da ya kamata.
To likita, tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci, a wasu lokuta ma takan kawo matsala, akwai yanda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta?
Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kan lokaci lokaci, ko da yaron lafiya lau yake. Saboda za a iya hango wasu alamu cewa idan ba a dau mataki ba, yaron nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida, misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti, wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama, misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba, ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran, yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so mai matso ya cije su ba. In aka da wannan matakai za a samu sauki matuka.
Wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo?
To jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba, ga al'umma ne. Abu ne da za a iya gwadawa yanzu misali yawancin makarantu tun daga primary kafin yaro ya shiga zaki ga ana bada form ana tambaya ya yanayin jinin shi ya nau'in shi genotype din nan idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewa tufa suna da hatsarin haifar da mai ciwon sickler nan tun a wannan lokaci a wayan musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun kai matsayin da za su gane haka din to idan aka dauki waɗannan matakan za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sickler sannan ga al'umma da na kowa ne idan yaro yana da ciwo misali kamar yadda na bada misali da makaranta to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu da in yaro yana da wannan larurar da bukatar mutane su sani domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa ne
masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amosanin jini ko kuma ciwon sickler a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa muka kasance lafiya
Badallah a gaida Hawwa Umar yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aika mana ta hanyar email
Jama'a salama alaikum sabon na farko ya fito daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad da ke jihar Katsina yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka yace an majalisun tarayya da fatan za ku yi tsayin daka wajen tantance sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo muku a matsayin waɗanda yake son baiwa mukamin ministoci duk wanda bai cancanta ba ya kamata ku yi wajirad da sunan su kowane ne sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Murtala Bala Harka Durumi biyu garki Abuja da Ibrahim Musa Wada Barkilladi da Abdullah Mudaliba Mande Magariya da Awalla Mai Dabino da Nura Bala Harka da Aliyo Bala Harka Durumi biyu garki baki daya suka ce assalamu alaikum sashi Hausa na muryar Amurka da Allah ku ba mu dama mu bayyana bacin rai akan kisan wani matashi da ƴan sandan Najeriya suka yi a jihar Borno dake tarayyar Najeriya inda suka yi masa duka har ya kai ga rasa ransa muna kira ga hukumar ƴan sanda da su dauki matakin ladabtarwa da waɗanda aka samu da laifi sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Alifu Bukar Tamsuwa dake jamhuriyar Niger ya ce to jami'an adawa da na masu mulki na kasar mu Niger da fatan za ku hau teburin sulhu domin inka wannan baraka tsakaninku
a gaida Abdulaziz Adli Toro da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice
Shugaban kasar Tunisia Beji Ked Essebsi ya rasu yana da shekaru 92 da haihuwa Shugaban Amurka Donald Trump ya ji dadin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na Majalisar Wakilan Amurka guda biyu yana mai cewa shi da sauran ƴan jam'iyyarsa ta Republican sun ji dadin ranar da safiyar yau Alhamis Korea ta Kudu ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar Korea ta Kudu jama'a sun bayyana murnar su da farin ciki a babban birnin Puerto Rico na maraicin jiya Laraba bayan da gwamnati Ricardo Rosello da abubuwa da suka dabaibaye ya sanar da yin murabus bayan an kwashi kwanaki da yawa ana zanga-zangar nuna bacin rai akan titunan yanki a wani bidiyo na jawabin da gwamnatin yayi da akan aka sanya a shafin Facebook din gwamnatin Puerto Rico
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yau muna so mu ji daga gare ku akan korafe-korafen ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya nada daga jihohi sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham da ta hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Dan Crafton ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare